Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masu sauraro da kallonmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fatawai rahma. Shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyi ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma ta kan adreshin email na fatawayinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawayin rahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 29 ga watan Safar shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Kuma kamar kowane lokaci, a yau muna tare da Sheikh Malamin namu Farfesa Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kai tsaye a cikin shirin namu na wannan lokaci, za mu fara karanto tambayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri domin sauraron amsoshinsu daga malam. Tambayar mu ta farko a cikin shirin ana cewa, malam, menene hukuncin zuwan mace boarding school na secondary ko zama hostel a jami'a, ko irin wanda za su je wani gari karatu ba nasu ba sai su zama sun zauna a hotel ko su kama hayar gida su zauna, duk waɗannan babu muharrami a tare da su?
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato shi addinin musulunci addini ne da yake cike da kulawa ga mace da ba ta kariya daga dukkan wani abin da zai taba mutuncinta ko ya shiga huruminta. Mace a gurin addinin musulunci abu ne wanda yake mai tsada, mai daraja, wanda kulawa da shi ya zama wajibi akan iyali, wanda ya sa aka shar'anta dokoki daban-daban a musulunce waɗanda idan aka lura za a ga cewa duka don a ba mace kariya aka shar'anta su. Shar'anta hijabi, aka shar'anta wa mace kada ta yi tafiya ta tsawon kwanaki uku sai da muharraminta, aka haramta wa mace ko namiji ya kadaita da matar da ba ta shi ba daga shi sai ita, ba muharramarsa ba daga shi sai ita a wuri guda, aka haramta cakuɗeɗeniya da tsakanin namiji da mace. Duk dai waɗannan don a samu a ba wa mace kariya daga dukkan wani abin da zai cutar da mutuncinta. Duka wani abin da za a yi wanda a cikinsa akwai ɗaukan mataki na kare kurbin mace da kiyaye mata mutuncinta, wanda musulunci bai haramta ba. Musulunci bai haramta mace ta shiga kasuwa ba cikin kamala zai ta yi sayayya ta fito, ba a haramta mata wannan ba. Ba a haramta mata ba ta yi mu'amalar ciniki da wani wanda yake namiji, ba a haramta mace ta yi mu'amalar ciniki da wanda ba mijinta ba. Za ta iya yi matukar dai za a kiyaye cikin dokokin Ubangiji. Ba a haramta mace ta yi aikin da ya dace da ɗabi'arta ba ta mace, ta zama malama a makaranta ko ta zama headmaster ko ta zama principal a wata makaranta ko ta zama wata shugaba a wata ma'aikata. Duk wanda musulunci bai haramta ba matukar dai ya zanto macen za ta kula da matsayinta na 'ya mace, kiyaye dokokin Ubangiji a cikin abin da take yi. Hakanan mace tana iya yin tafiya cikin tawaga wacce take amintacciya, kamar da wasu malamai suke faɗa, tana iya tafiya ta cikin tawaga amintacciya. Misali, ya zama akwai group na mata amintattu da za su yi tafiya da zantu tana cikin su abinda ake tsoro na wani abin da zai cutar da ita idan ita daya ce to yayin da suka zama suna da yawa wannan abin ana tsammanin ba zai samu ba ko ba zai tasiri ba to shi yasa wasu daga cikin malamai da dama suka yarda cewa mace na iya zuwa haji a cikin tawaga wacce take ta ta mata ƴan uwanta amintattu da aka yarda cewa ba waɗanda za su ja ta zuwa ga wani abu mara kyau bane tana iya shiga cikin su ta yi tafiya ko da ko babu muharraminta a ciki domin ana ga in tafiyar da za ta yi a cikin su zai ba ta kariya daga shiga cikin wani abin da zai taɓa mutuncinta haka nan idan misali za a ɗauke ta a kai ta bodin a danka ta a hannu tare da ƴan uwanta mata ta zauna tana zaune a cikin ƴan uwanta mata kuma akwai kulawa ɗaukar mace ko mata manya waɗanda suke kula da su an yarda cewa akwai wannan tsaron akwai wannan kula shi ma babu laifi in ta je ta zauna a hostel a boarding in ya zama na akwai kula sai dai idan ya kasance an gano cewa babu kulawar ko in ana faɗar kulawar ma babu ita to kaga wannan shi ne zai sa abin ya zanto ya haramta yayin da aka san cewa in an kai ta a wannan gurin waɗanda aka hannanta su a hannunta ba kula za su yi da ita ba za ta iya zama cikin ɓata gari ta taso da wasu ɗabi'u mara kyau ko a batta ta yi wasu abubuwan da bai dace ba a gurin to wannan haramta kai ta gurin ko da kuwa a cikin ƴan uwanta mata za ta zauna in ya zanto ba masu ba kula da su za a iya basu su fita su je yawo su je inda suke so su dawo za a iya barin su a cikin gurin ma su yi wasu abubuwa da bai dace ba to wannan bai halatta a bar ta a cikin irin wannan yanayi matukar dai an fahimci haka amma al'asulu asalin abin ba zai zama haramun ba in akwai kulawa kulawar ita ce abin dubawa yayin da mutum zai kai yasa irin wannan wurin ya tabbatar da cewa akwai kulawar da ake zato za a samu a wurin in ya tabbata babu kulawa to wannan hadari ne dauke sai ya kai ta wannan wuri saboda duk abin da ya biyo baya to yana da kamashi ya san abin da zai iya faruwa kuma ya abin wannan ko da a cikin kasarsa ne ballantana kuma wata kasa ballantana dauke ce jefa ta wata kasa yayi nesa da ita yayi nesa ta yayi nesa da danginta wanda za su iya tsawatar mata ya sake ta sakaka da sunan neman ilimi shi ilimi abin farko da ake so ya dasa a zuciyar tarbiya idan ya zama ilimi ba zai haifar da tarbiya ba yana wani amfani kai ma da kai ta yi karatun ba ta amfani ka ba ballantana ta amfanar da kanta ta amfanar da al'ummarta saboda haka baya halatta ko da a cikin ƙasa ɗaya ne ko a gari ɗaya ne kai ta gurin da kasan cewa akwai hadari ballantana kuma ka fitar da ita wata ƙasa ka jefa ta can cikin kuraye wanda za su yi mata adi ba ka sani ba kana nan ballantana a yi maganar a kama hotel wanda wannan shi ya fi kowanne kuma mu ne cikin ma abin da shi mai tambayar ya ambata za a ce mace ta je wata ƙasa ta kama hotel da sunan karatu ko kuma sunan kasuwanci tana zaune a can ba tare da wasu danginta suna kusa da ita ba ba tare da wasu masu kula da ita ba wannan babu shakka jefa kai ne cikin haɗari
to malam mai wannan tambaya yake cewa menene hukuncin ƴan mata da ke yin short clip na karatun alkur'ani suna saki a social media maza da mata kowa na ɗorawa status wasu ma sai sun yi kwalliya suke yin hakan ya hukuncin hakan ya kuma hukuncin saurare da kallon bidiyon su ga namiji
a mace ta yi karatun alkur'ani a cikin ƴan uwanta mata a cikin ƴan uwanta mata saurari karatun alkur'anin ta wannan babu laifi ko ta yi wani abu dan su kadai kuma aka san su kadai za su gani sauran waɗanda ba mata ba su gani ba wannan babu laifi al'asulu amma a yadda shi yanzu mutum yake faɗa a social media ba na mata ba ne kadai abu ne na kowa da kowa so baya halatta mace ta zauna tana rera karatun Qur'ani a social media a kyamara ta ɗauka ta saka a cikin shafinta na WhatsApp ko na Twitter ko na Instagram ko na TikTok da suna tana karatun Qur'ani wannan haramun ne domin ita mace ba yadda ta wato kyautata muryarta ta zaƙaƙa muryarta ba ga wani wanda ba mijinta ba za ta yi magana da mijinta ba yadda ta zaƙaƙa wannan muryar ba ga wani wanda ba mijinta ba shi kuma karatu alqur'ani kaidar sa ana son a zaga kamariya annabi yana cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna hasana sauti zayyin alqur'ana husna ku kyautata wato ku kawata karatun ku na alqur'ani da kyakkyawar murya fa inna husna sauti yazidu alqur'ana husna domin kyakkyawar murya da dada tana karawa alqur'ani kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yataghanna bilqur'an baya tare da wanda baya rera alqur'ani yi karatun shi da rerawa saboda shi alqur'ani asali ba su haka ake so kyautata murya wajen makarijul huruf wajen ka'idojin tajwidi da sauransu to kaga ba sai da za a mace ta karanta alqur'ani ba tare da ta daddage wajen murya ta dadi ba to kuma shine kuma abinda ba a san mace ta yi wa wani wanda ba mijinta ba Allah yana cewa fa la takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qul la qawlan ma'rufa kada wato fike muryar ku kuna gyara muryar ku har ya zanto wanda yake da cutar sha'awa ya sa tsammani tare da ku faɗi magana da shari'a ce da faɗa saboda haka kaga a magana haka Allah subhanahu wataala ya hana mata ya hana su alqudu bil qawli shine gyara murya wato wannan gyara murya za ta sa wasu su rika sha'awar abin wanda murya ta tauna kuma abin da yake haramu saboda haka baya halatta mace ta zauna gaban maza tana karatun alqur'ani dan kawai su ji dadin muryarta idan ya zanto koyan karatu take yi a gaban malaminta kuma ya zanto ba mata da za su koya mata sai shi bisa larura babu laifi bisa larura ta koya karatun alqur'ani a gurin namiji ko da za ta karanta masa alqur'anin anan idan ya mata gyara akan abin da take ba daidai ba shi ba in akwai mata yanzu akwai ba alhamdulillah akwai mata makaranta sosai na alqur'ani in ma kira'o'in nan kake so guda 10 da akwai su wanda sun yi su da ijaza saka ba wata larura ma da za ta sa sai namiji ne zai koyar da ita akwai mata da za su iya yin wannan kaga in akwai wannan babu magana da larura to amma inda za a kaddara cewa wani wuri da ba a samu macen ba sai namiji ta karanta masa dan yayi mata gyara inda ta yi ba daidai ba wannan zai zama babu komai anan amma haka kawai mace ta zo ta sake mara da sake mara wai tana karanta alqur'ani wata ma har ci kwalliya na kikkifta ido sa cikin shafinta tana yadawa tana san cewa wani abu take mai kyau wannan sabon Allah take yi sabon Allah take mai lasisi har ma dauki alqur'ani da shi za ta yi amfani wajen sabawa Allah eh wannan baya halitta
to wannan tambayar take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah mace ce take al'adar kwana 4 zuwa 5 duk wata daga nan sai jini ya dauke mata na tsawon wata 3 ba ciki ba kuma shan magani take ba idan jinin ya dawo a wata na 3 sai ya kai kwana 7 zuwa 8 shin za ta ci gaba da sallarta da sauran ibadu ne ko kuwa za ta ci gaba da amfani da kwana 4 zuwa 5 ko da ya wuce
za ta yi kwana 7 din
na'am
ko da ya wuce za ka yi kwana 7 in ma zai wuce kwana 7 za ta kara so ba za ta yi sallah daga kwana 4 ba ko da za ka yi kwana 7 wata kardai ba ta ga wani jini ne wanda ba irin wanda ta saba gani ba daga wani abu ne daban ba jinin al'ada ba inda jinin al'ada ta saba gani shine har ya kai 7 zai iya yiwa zai iya bin haka ba saboda haka za ta dakatar da ibada har sai ya dauke ta yi wanka sannan ta ci gaba
to malam mai wannan tambayar yake cewa tambaya ta ita ce wani ne ke bani kuɗi yana so in samu mishi sabbin kuɗi in na samu mashi sai ya bani wani abu wato yana bani kuɗi shin ya halatta na karɓi abin da yake bani
ba kai masa canjin ba baya halatta wani ya zo da tsofaffin kuɗi kana da sababbi ka karɓi tsofaffin kuɗinsa kamar misali yana son 100,000 a wajenka sababbi sai baka 100,010 ko 100,005 sai kuma ka bashi sababbi 100,000 kaga wannan ya zama riba kuɗi ne wanda jinsin su ɗaya kimar su ɗaya abinda tsoho zai saya maka shine sabon zai saya maka abinda sabon zai saya maka shine tsohon zai saya maka babu bambanci saboda ka baya halatta kai a samu tafazur wajen canji a samu wani yafi wani yawa dole su zama kan da shi wanda zai bada canjin dole zabawa canji amma in kai aikinka akai kaje kai wannan a canza maka kai dan aiki ne ba kai ne ba da canji ba ba da kudinka ne za a canza ba kai aiki ne akai ba ce kaje wajen wani ga kudi zaka bashi 100,000 zai baka 100,000 sababbi kaje ka kai 100,000 aka baka 100,000 sababbi ka kawo masa shi kuma ganin cewa ya aike ka yace to ga wannan babu laifi hidimar ka ce ya baka ba wai kudin canjin ka kai wancan canji ba baka a ciki su wancan da mai canji da mai wanda ake ba canji wasu ne daban su ba a halatta musu a samu fifiko ba kana ya baka 100,000 da 5 ka je ka masa 100,000 daidai kai ma in kai haka a cikin wannan yunkurin inda zai baka ƙari akan abin da zai zaka karbo misali ya baka tsofaffi 100,500 yace ka kai ba wanda zai baka 100,000 sababbi sai kai wannan kaje ka kai aka baka kaga duk da ba kai ne mai canji ba amma kai ne kuma tsakiya ka taimaka wajen ayi riba to anan kana da laifi amma idan ɗarin ka karba kaje karbo 100 daidai wanda aka baka ka kawo shi kuma yaga ya sa ka aiki ya aiki ka kaje ka da yace to kai kuma ga naka wannan babu ruwa bu laifi wannan kamar mai POS ne da yake zaune ana ba shi kuɗi ya ciro abin nan kashi ya ba mutum shi kuma a sallame shi wannan kaga ba a cewa da shi ya ci riba
to wannan tambaya take cewa malam ni ne ina da yara mata da maza amma matan sun yi aure mazan kuma ɗaya yana makaranta sannan kuma ɗaya ya gama makaranta kuma wanda ya gama makarantar ya isa aure sai na bashi kuɗi domin ya ja jari saboda idan nayi masa aure ya samu abin rike iyalinsa malam yanzu dole sai na ba matan duk da suna gidajen majalansu da kuma maza da suke makaranta
ba dole sai ka ba su ba dama abin da ake bukata kowanne ka yi masa abin da zai taimake shi a cikin rayuwarsa duk wani wanda bukatarsa ta sa so ka yi masa wata hidima saboda bukatarsa ba a cewa sauran ma dai sai ka tara su ma ka yi musu gwargwadon wato ka ba su kuɗi gwargwadon wannan hidima da ka yi ma wancan misali yaro ne ya samu makaranta a waje za a saya masa tikiti za a yi masa cefanen da zai kama hanya ka riga tura masa wasu ƴan kuɗaɗe wasu kuma suna karatu a gida ga baki ga hanci ko kuɗin mota ce za a ɗauka a kai su ba sa buƙatar hidimar da na waje yake buƙata nan ba za a ce tunda ka yi ma wancan hidima ba da kuɗi to kai ma da kana gama lissafa su ma wannan duka zo ka babba su ba dole ba ne kowanne kuma da shi ma wata buƙatarsa za ta taso shi ma haka za ka yi masa hidimarsa rashin lafiya ce wani yana da ba lafiya yana buƙatar a kai shi asibiti a kashe kuɗi wajen nema masa lafiya kila akwai wasu irin nau'ukan abinci da aka ci shi zai rika ci to ba za ka ce za ka yi lissafi na wannan hidimar ba wa sauran 'ya'yanka da wanda suke mata masu aure da wani su ma da sai ka ba su daidai da wannan kuɗin da kashe wajen wannan hidima ba ba wanda zai tilasta ka kan haka yaro ne ya yi aure yana buƙatar sana'ar da zai rike kansa sai ka ci to ga jari ka je ka riƙa juyawa kuna kana samu ba a cewa to tunda ka ba shi jari sauran duk sai ka raba musu sannan wata buƙatar ta taso da a ce wani shi ma zai taso da irin wannan buƙatar shi ma a nan yana da cikin adalci shi ma kana da iko ka yi masa wannan shi ne abin da za a yi la'akari da shi amma ba wai yau in kyauta ce haka kawai ta ganin dama kawai mutum yana zaune ya kira ɗansa kawai ya ɗauki wasu kuɗi ya ba shi to a nan dole ne ya daidaita sauran da matan da mazan kowa sai ya daidaita su a kyauta wannan ba wata buƙata ce ta sa ya yi shi ba saboda haka wannan mai ba wa ɗansa jari dan ganin cewa ya aure kamar ya ba shi gida ne zauna dan ganin cewa yana da aure kuma duk ba cikin abin da za a ce sauran ma da matan da mazan sai ya biya su su ma gwargwadon wannan abu
to wannan tambayar take cewa menene sahihancin zancen da ake cewa idan mutum yayi mafarki da mamaci to ana buƙatar yayi masa sadaka ne
a wannan kawai molan ka ne kundin ka ne kawai ba hadisi bane ba aya bace ta Qur'ani kai mafarki da mamaci ba dole ne kai masa sadaka ba in ka ga dama kai sadaka ga mamacinka kana iya yi amma ba wai dan kai mafarki da shi ba a ce wai mafarki yana nuna dole kai masa sadaka wannan ba babu wannan a wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai tatsuriya ta mutane
to to wannan tambayar take cewa assalamu alaikum malam nene nake bin liman sallah da aka zo tahiyya ta karshe sai na manta raka'a nawa na samu amma sai na tuna wanda yake gefe na tare muka fara da shi sai naga ya tashi ya ƙara raka'a daya ni ma sai na tashi na ƙara raka'a daya shin ina hukuncin sallah na anan na sha samun wannan matsala nagode
sallar ka tayi tayi idan kana shakka sai kaga wani wanda tare kuka fara sallah sai kai la'akari da shi abin da yayi ya riska kai ma kai la'akari da wannan to sallar ka tayi wasu daga cikin malamai suna cewa zaka yi sujudu sahwi daga ƙarshe zaka yi sujjada wato zaka yi sujjada bayan abin nan bayan sallama wasu kuma daga cikin malamai suna cewa matukar dai ka samu yaqini gamsuwa to ba buƙatar kai sujjada kuma wannan ra'ayin kamar shi yake ƙarfi so idan ka lura da na kusa da kai sai ka samu gamsuwa akan cewa yanzu raka uku ka samu saura daya ka tashi ka ciko dai shikenan ba sallar ka ta cika ba sai kai sujudu sahwi
mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum malam idan zan yi sallah duk sanda zan shiga karatun sura sai na sake basmala ko ta farkon da nake yi kafin fatiha ta wadata haka ma idan na idar da sallah surorin da ake karantawa kowace sai an yi basmala ko ita ma in aka yi ta farkon ta isa
ita bismillah tana tare da farkon kowace sura ne banda suratul tauba ita ce ba ta da bismillah a farkon ta saboda ita bismillah tana nuna cewa an gama wata sura za a shiga wata wato kamar wato maraba ce tsakanin sura da sura suratul anfal tsakanin anfal da tauba shine babu bismillah anan tauba ana shigar ta ne ba ta da bismillah ba amma sauran surori duka ana musu bismillah saboda ka fatiha sura ce mai cin gashin kanta akwai bismillah ta haka nan sura da zaka karanta za ka karanta inna da inna za ka karanta alam tara kaifa za ka karanta ilahi kowace sura za ka karanta tana da bismillah ta saboda haka kana yi mata bismillah sirran abuyi ba wai a bayyana ba matukar dai farkon ta za ka fara mutane sukan yi kuskure wajen fara bismillah a tsakiyar sura ba a fara ba a bismillah za ka yi karatu abinda ake so abinda aka ce wanda shi kowane lokaci za ka yi karatun qur'ani za ka shine isti'aza za ka karanta qur'ana fasta'iz billah shi wannan ko ina ma za ka karanta qur'ani ana son ka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim to farkon sura ne to sai ka fara bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar sai ka fara amma in tsakiya zaka datsa tsakiyar sura zaka amanar rasulu bi wa unzila ilayhi min rabbi kaga ba farkon sura bane ka datsi ayoyi ne na karshen sura to anan ba zaka ce sai ka bismillah ba sannan ka ce amanar rasul to ba bismillah ita tazo a cikin tsakiyar sura cikin suratul naml anan ne a wasiƙar annabi Sulaiman da ya tura wa sarauniyar saba innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim anan kalmar bismillah ta zo a cikin sura ma duk inda ke ganin bismillah tana kasancewa ne a farkon sura kafin a shiga sura ake bismillah saboda ka in karatun qur'ani ka zo yi ka bude alqur'ani zaka datsa karatu daga tsaki to kawai isti'aza zaka yi sha'udhu billahi minash shaitanir rajim amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi ba sai ka ce bismillah ba saboda anan ba bismillah bismillah a farkon sura take ba a tsaki ba amma ita isti'aza wannan Allah ne ya ce duk sai kai karatu to ka bude karatun ka da a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda haka ko sallah kake yi ka zo zaka fara daga farkon sura bayan ka gama fatiha farkon sura to kana yin bismillah sirran ita bismillah musahabi ce ba wajibi ba ce dan baka yi ba kuma ba komai sallar ka ta cika
to me wannan tambaya yake cewa malam mutumin da yayi aikin haji a shekarar 2018 ranar jifa na biyu sai ya fita da safa kafin rana ta yi zawali sai daga baya ya gane cewa ba a wannan lokacin ya kamata a ce yayi ba yaya matsayin aikin hajin sa take me ya kamata a ce zai yi yanzu
duk abinda mutum yayi shi bisa rashin sani ba wai ganganci ba bisa rashin sani wannan babu komai ba za a kama shi da wannan laifin ba kuma aikin sa yana nan bai lalace ba koda kuwa abin wajibi ne shi kuma ya bar shi ko ya kasan abin da yake wajibi mutum ne bai san ba a sa turare a jiki ba na sa ihram bai san ba a sa turare ba ya sa iraminsa kuma yana cikin ya samu turare ya saka kaga nan ya abinda aka hana mahajjaci yayi to illa iyaka abinda zai yi shine an fadakar da shi kai ya saki amma ba a ci aje yayi yanka ko wanda yazo samu annabi sallallahu alaihi wasallama a filin arfa shigo da kayansa shi bai ma cire ba kuma ya caba ya sa turare kuma a matsayin mahajjaci annabi ce ai ba kake ba ka cire wannan ka sa irami sannan ka saki sa turare kuma yadda kake yin hajji haka kake yin umara annabi ya karanta da shi amma a lokacin da yace da shi sai ka yanka ba ko sai ka je ka yi wani abu daban sai koyar da shi ne shikenan to duk abin da baka san hukuncin sa ba in kai shi daga baya aka gaya maka ga yadda yake to ba sai ka dare ka saki na baya ba ba sai ka sai dai kawai ka hari gaba kai ka sake yin abin da yake mai kama da wannan
to wannan tambayar take cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce hukuncin aikin banki kamar Central Bank of Nigeria wajen musulmi
Central Bank banki ne na ƙasa ace banki ne na abin nan State Bank ne ko kuma ya zanto banki kira shi bankin bankuna shi yake kula da dukkan sauran bankuna sannan a banki na ƙasa akwai abubuwa da yawa wanda suke ba haramun bane a cikin aikinsa cikin aikinsa akwai abubuwan da ba haram ba akwai daga cikin ayyukan Central Bank akwai abin da ya shafi buga kuɗi kula da kuɗaɗe da ƙasa take samu na ke ajewa a cikin kula da su da sauran abubuwan da wanda suke masana a wannan harkar sun sani wanda ba shi da alaƙa da shi aikin riba akwai kuma ayyuka wanda suke da alaƙa da riba kamar rantawa bankuna kuɗaɗe wanda suke ɗauke da kuɗin riba a ciki da su kuma wani bangare ne shi ma a cikin ayyukansa da su iya ba wa bankuna wannan conventional banks da ake da su da su iya ba su rance su ne suke kula da dukkan wani banki rancen nan kuma yana ɗauke da riba to wanda zai aiki a cikin wannan bangaren riba ɗin to shi ne wanda yake da alaƙa da aiki na haramu wanda kuma zai aiki a bangaren da ba riban ba ne to shi wannan babu laifi don ya yi aiki a nan kuma kowane banki bankuna suna da wato unit suna da kashe-kashe daban-daban kowane kashi da aikin da yake to ya danganta da irin bangaren da mutum yake yana bangaren da yake marketing din riba yana tallata mutane karɓar bashi su su karɓi bashi ya ba shi ya zuce gaba a cikin form ayyuka to kaga nan abinda duk ya shafi masu ta'amuli da riba na laifi shi ma ya shafi shi akwai wanda shi kuma harkarsa daban can yake abin nan yake kula da wasu abubuwa wasu kasuwanci ne na banki wanda yake na halin da yake kula da shi bai shafi ta'amuli da riba ba to shi kaga wannan ba ka cewa yana aikata haram saboda ya danganta da wani aiki yake a cikin bankin
mai wannan tambayar yake cewa mutum ne yake da mata biyu da ƴaƴa biyar maza uku mata biyu yana da kamfani da mallaka sai ya yi allocating kaso 20 na share ga ƴaƴansa uku kowannensu suka yi signing lauyaye shaida shi kuma ya bar masa kaso 40 a yayin da yake da rai tambaya a nan shi ne hakan ya yi daidai kuma an yi adalcin haka sannan su wannan mazan guda uku daga cikin ƴaƴan nasa da ya riga ya ba su wannan share tun san da yake raye za a sake raba gado da su bayan rasuwar tasa ko kuwa menene abin yi mafi dacewa domin samun maslaha ta adalci ga sauran ƴaƴan marigayi
ba su kaɗai ne ƴaƴansa ba amma ya yi allocating ɗin wani kaso na kuɗinsa zuwa gare su wannan shine rashin adalci irin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira zur wato rashin gaskiya wani ya ɗauki kuɗaɗe ya ba wani ɗansa ya je kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama shaida kamar da nan ya ce lauyoyi sa annabi ya kai wa annabi cewa gashi ya annabi ya ce kana da wasu ƴaƴan ya ce eh kowa ka ba shi wannan ka sani ya ce a ya ce to ni ka je ba zan yi shaida zur ba so wannan shine annabi ya kira shaida zur ko abin da yake zur na ƙarya wanda bai halatta ba idan har za ka raba shares ɗin bankin to sai ka raba kowa ka ba shi in kai haka to shikenan kai adalci annabi ya ce ittaqullaha fa'adilu baina auladikum al-aulad ya kunshi maza da mata shi walad al-haramci yana nufin namiji ko mace yana nufin namiji kare ba annabi ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ku musu adalci ma'ana wanda ka ba wannan daidai ka ba wannan shi ma abin da so idan har ya rasu to za a mayar da duk wannan dukiya don kulita a raba gado ko a bashi gwargwadon kasansa.
To me wannan tambaya yake cewa za a iya hada salloli biyu ba tare da uzuri ba saboda hadisin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salla ba tare da uzuri ba.
Hadisi ne sahihi yana cikin Sahih Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya hada tsakanin sallar azhar da asar da magriba da isha'i yayi azhar da asar a lokaci daya yayi magriba da isha'i a lokaci daya min ghairi khawfin wala matar ba tare da tsoro ba ko kuma ruwan sama. Aka tambaya Ibn Abbas cewa me yake nufi da wannan, me annabi yake nufi da yin wannan, sai ya ce arada Allah yuhrija ummatahu, yayi haka ne dan kada ya jefa al'ummarsa cikin da matsatsi ko takuruwa. Ma'ana Nabi yayi haka dan ya bayar da wata koyarwa cewa duk sanda za a samu shiga cikin matsuwa, idan aka ce kowace sallah daga cikin sallolin ayi ta lokacinta za a shiga matsuwa, to ana iya hada su koda a zaman gida ne, koda babu tsoro, koda babu ruwan sama za a iya hada su. Idan ya zanto za a iya samun haraci, dan al-haraj wato matsuwa ko takuruwa marfu'un an hadhihi al-umma, wannan al-umma Allah yana cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah bai sa muku kunci a cikin addini ba, duk wani abin da yake akwai yin sa zai haifar da kunci to baya daga cikin addinin musulunci. Saboda haka idan ya zanto akwai wato shiga cikin kunci in aka ce kowace sallar za a yi ta lokacinta, to za a iya hadawa. Misali ya zanto na misali koyaushe da likitoci, likitoci da suke shiga tiyata, misali tiyatar za su shige ta lokacin azhar ba za su fito watakila sai gefen magarba ko magarba ba, saboda dadewa da awoyi da ake dauka, mai yiwuwa suna cikin yin al'asar dai za su tsaya su yi sallah, to sai su haɗa sallar su sun azhar da al'asar sai su haɗa su su yi, saboda ba zai yiwu ana tiyata likitoci su ce a dakata za mu je mu yi sallah mu dawo, kuma suka bari lokacin sallah ya da zai wuce to sai su haɗa sallar. Daga wannan ƙoƙarin kaucewa shiga cikin kunci ne ya halatta, duk da ba ruwan sama ake ba, ba kuma wani tsoro aka shiga ba. Haka nan misali ya zanto mutum yana da larura, yana da larura ta salisul bawl, baya riƙe alwala kuma ana tsananin sanyi, yin alwalar tana ba shi wahala, ce kowace sallah ta zo sai ya mata alwalarta, yana shan wahala ga kuma larurar nan tana tare da shi, to ya halatta ya hada sallarsa a zahar da lasar ya yi ta lokaci guda, ya alwala daya ya sallah biyu, haka nan magariba da isha'i ya hada ya yi su lokaci daya, saboda wannan larurar da yake ciki in ya ce kuma ba zai yi ba zai shiga cikin kunci. To duk wani abin da rashin yin hada sallar ko kuma yin sallar kowace a lokacinta zai jefa mutum cikin kunci, to ya halatta a hada sallar ko da a zaman gida ne, ba abin nan ba halin tafiya ba da ba ruwan sama da sauransu. Wannan shi ne abin da hadisin Abdullahi dan Abbas yake nuna, amma ba haka kawai, haka kawai ba siɗi ba sadada mutum kawai yana zaune zamansa an yi azhar kawai ce bari in yi la'asar ita, ko an yi magarba ce kawai bari in yi isha ita, lokaci bai ba, a'a sai idan ya zanto akwai wannan larurar da za ta sa ya haka.
To malam mai wannan tambaya ya ce akwai ƴan uwa almajirai masu koyarwa a cikin gidajen alhazai masu kuɗi, ma'ana koyarwa suka riƙe a matsayin sana'arsu, ba su da wata harka sai ta koyarwa, har sukan yi musu saukar alkur'ani duk sati ko duk wata akan wani farashi ayyananne, shin malam riko da wannan hanyar haka ya halatta?
To ya hada abu biyu, akwai koyarwa da kuma saukar alkur'ani. ita koyarwa idan aka dauki mutum koyarwa za dauki lokacin sa ne ya bayar wanda lokacin nan nashi yana bukatar sa wajen ya je in mai iyali ne nemo wa iyalinsa amma bai da iyali kansa yana da bukatu sai ya dau lokacin sa ya bayar dan ya zauna yi wannan koyarwa to aiki ne na wanda zai koyar ko wanda suka sashi wannan aikin su dauke masa nauyin da yake kansa na iyalinsa ko nashi na shi kansa ba ka su bashi wani abu wannan babu laifi babu laifi a biya malami ko da Qur'ani yake karantarwa mutukar dai tsare shi akai ba wai yana da lokutan sa ba da yake zuwa ya harkoki kawai in ya samu dan dama ne to da muku karatu ta ya kun ce ya zauna ya muku wannan aiki wata kila ba kun bashi time table kun bashi schedule ga ranar lokacin da zai zo ga lokacin da zai tafi to dole ne ku wannan mukabilin ba wai mukabilin koyarwa ba mukabilin lokacin sa ba Qur'anin ba kuke biya lokacin sa da kuka karba na hada hadasa na hididdiminsa kuka ce bari ya zo ya muku wannan sai ku dauki alhakin wannan lokacin ku da bashi abin da zai yi kula da shi wannan kuka hankali ma zai gamsu da wannan sai dai in hukuma ta dauki nauyinsa to shikenan ba sai kun bashi ba hukuma ta ce ka zo mu za mu rika biyanka wannan shikenan ba ba za ta biya shi ba sai ku biya shi wannan babu laifi suna karantar da ƴaƴanku to kuma a mukabilin wannan lokacin da suka sadaukar ku da ba su wani abu wanda su kuma zai tallafa wa rayuwarsu sannan amma su zo su tara su su yi sauka a biya su wannan baya daga cikin koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Al-Qur'ani ba dan haka aka saukar da shi ba saukar da shi ne dan ya zama gargadi da fadakarwa ba saukar da shi dan wani musiba ta tara shi mutane a ce ku yi sauka ba mutum ya halatta a matsayin karatun Qur'ani ne ibada ya karanta Qur'ani ya yi addu'a bayan ya gama karatun Qur'ani ne tawassuli da ibada sai wannan kamar yayi sallah ne ko yayi azumi ko yaje umara yayi tawassuli da aikin sa na ibada wannan babu komai amma ya sa wasu su yi da sunan zai biya su na farko dai su yanzu biyan su za a yi ba wanda karatu ne suke dan Allah za ka ba ibada fice da abinda za a ce zo kai a biya ka kuɗi da zo karanta Qur'ani in biya ka ka karɓi kuɗi zan karanta wani Qur'ani ba ibada kai ba saboda haka wannan ba ibada ba ce na farko balle tana da ita wasu da ita na biyu kuma ibadar in ibada ce ba taka ba ce wani ne ya yi kai ba kai kai ba saboda haka yau za ka yi tausi da ibadar wani wani ka gan shi yana sallah ko yana azumi kawai ka ce ya Allah azumin wani da yake dan azumin wani Allah kai min kaza kai ma kai naka yana tawassuli ne da aikin ka rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani ya ubangiji mun yi imani kaga wannan aikin su mun yi imani don haka ka gafarta mana zunubanmu mana mun yi imani a dalilin imanin da muka yi Allah kai mana to haka mutum yana tawassuli da aikin sa da yi ba da aikin wani ba aikin wani nashi ne wallahi salil insan illa ma sa abinda ke tare da mutum shine abinda yayi shi na aikin sa amma ba aikin wani ba saboda haka baya daga cikin karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu ya faru ko ana da wata bukata Annabi ya ce ya tare sahabbai su yi sauka ba ta bajin wannan ba wani malami ya taba karantar da wannan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani an kwarari ko bata ne so karantarwa su babu laifi biya su saboda lokacin su da aka karba da su ma suna da rasu bukatu amma a ce kuma sannan arka su mai da karatun Qur'ani kuma sana'a ma'ana suna karanta mutane Qur'ani ana biyan su wannan ba a cikin koyarwa musulunci
mai wannan tambaya yake cewa shin wani irin tasbihi ya kamata mutum ya yi bayan sallar juma'a
a wani tasbihi kayyadacce da aka ce ga wani tasbihi ne na bayan juma'a ba ka kowane tasbihi ya halarta masa ya halarta ya yi ba wani tasbihin na juma'a ne wannan a ce wannan na juma'a ne babu shi
wannan tambayar take cewa ya halasta mace ta yi aikin damara wato aikin pos ina da yarinya da take son ta yi aikin SS ko fire service na yi kokarin in fahimtar da ita illar yin aiki a wuraren a matsayinta na mace amma ita tana da ra'ayin hakan shine nake so in ji idan ya halasta musulunci ta yi irin aikin
ai duk wani abin da yake bai dace da ɗabi'ar mace ba ita ɗabi'ar mace asali Allah ya faƙarna bi biyuti wa ƙarna fi biyuti kunna da cewa mata ku zauna a gidajen ku asali shine mace ta zama tana zauna a gida tana hidimtawa mijinta da ƴaƴanta tana tarbiyar su abinda za ta bayar anan ga ƴaƴanta da kulawa da haƙoƙin mijinta yafi akan abinda za ta ji ta yawaci kuma in ta bar wannan babu wanda za ta zo ta yi mata irin nata mace za ta bar ƴaƴanta ta tafi wani guri ba wanda za ta iya kulawa da ƴaƴanta kamar yadda ita take kula da su ba wanda za ta iya ba wa ƴaƴanta tarbiya a yanda ita take can kasuwa ko take can gurin aiki ta bar ƴaƴanta ba wanda zai iya mata wannan saboda haka Allah sai ya raba aikin ya ce shi namiji saboda ƙarfin da ya bashi da zuriyar da ya bashi wanda bai ba ya mace ba wanda da an sani cewa bai ba wa ya mace ƙarfi irin na namiji ba a bisa ɗabi'a a bisa abin da yake shine mafi yawa ba ke a samu wata mace mai ƙarfi irin na maza ba amma dai a in general shine maza suna da ƙarfin da mace mata ba su da shi sannan suna da juriya da mace ba ta da shi saboda kaga aikin da mace namiji zai yi mace ba za ta yi shi ba sai yasa lokacin da wannan ta yi addu'a Allah ya ba ta da namiji wanda za ta kai shi wajen bauta wurin ɗakin bauta don ya yi hidima a gurin ta ce maman mahaifiyar Maryam alayhi salam mata Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ta yi ma Allah wannan alƙawari to shi da tashi haihuwa su tafi a mace سكي تشرب إني وضعتها أنثى الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى تشي الله قاشكم وتنايفة الله ياسم يتحيفة تشي كما نمج باك من مجيك وتمج باك من نمج تكيب كاقا نسينا القرآن ليس الذكر كالأنثى نمج لما تشبع ليس كيب هكا بعضك تبريد تاسبة ما تشي بعد أولا ما تجهادي با maza aka dora wa shi yasa lokacin da Nana Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam hal 'ala an-nisa'i jihad mata ma za su ta jihadi akwai jihadi akan su jihadi yasa shine fita a tare abokin gaba a buga Annabi ce na'am alaihin na jihadu la qitala fi al-hajj wal umra sai ce suna da jihadin da babu yaki a ciki babu daukan makami babu tona fito shine aje ayi haji ko ayi umra kaga in ka duba wannan hadisi zaka cewa aikin force ba nasu bane aikin force aiki ne na tunkari wasu abokan fada ayi tona fito ayi waye ayi waye da wannan ba dabi'a ce ta mace ba shi yasa lokacin da ake fada bayan an gama yaki a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagaya a filin yaki sai ga wata mace an kashe ta annabi yayi fushi yace ma kana harihi da tukatil wai zai kashe matan nan ba za ta yi yaki ba wannan duk yana nuna muku cewa ba ɗabi'ar mace bace anan ba ɗabi'ar mace bace ta fito da makami da sauransu to saboda haka dan kasashen yamma sun dauki wani mace da irin sutin ba ta irin wannan abin da din su ba ta makami zai da yawa daga cikin mata anan yakin nan na Isra'ila da take da tsarincin nan da take a Gaza kai mata wanda wasu sun rasa kafafuwan su sai an kankashe su su saboda ana tura su su masu je aikin su wanda ba su ga ce bai zo da wannan ba saboda haka aikin damara ba aikin ƴan mace bace aiki ne a musulunci kamata ya zama na namiji in akwai wani abubuwa da za su iya taimakawa da shi su taimaka amma ba aikin wannan ba to baya halatta kuma an ka dubi shigar ma da yanzu kamar irin ƴan sanda da sojoji da sauransu irin da namiji zai yi shiga haka za a ce mace zai shiga to wannan ba halatta mace ya musulma ta sa kaya ta tsuke jikinta duka jikinta ya fito kasan haramun ne a musulunci wannan ba sai an gaya maka ba ko yau ka shiga musulunci a dabiyar na musulunci na musulmi za ka gane cewa mace musulma wani irin sutura take sawa tana sa ɗamammun kayayyaki daga shi kuma wannan aikin haka ake shiga sa ɗamammun kayayyaki da zaki fito da irin wannan shiga butu kina cewa kina neman duniya kuma Allah zai dare ki so kada ka yadda ka batta in dai har kana son ta da alheri ta je ta yi wani aikin da ba amma ba wannan ba
no mai wannan tambaya yake cewa mallam tambaya ta shine mun samu sabani ne da mijina kuma sai ya daina kula ni har na tsawon wata daya baya kula ni yaya matsayina yake a cikin wannan aure
kina da matarsa dan ya dade bai kula ke ba ko shekara nawa ne matakar ba cewa ya sake ki ba to ba za ki fita daga zaman ta matarsa ba sai idan shi ne ya furta ya sake ki ko kuma ki kadaga karen ki zuwa ga alkali alkali ya hukunci da saki tsakanin ku ko ya sa shi ya sake ki ko kuma in baya gurin ya gudu ko wani abu alkali ya yi maka hukunci na na saki to haka ba za ki fita da zaman to masu saudan bai kusance ki ba
wannan tambaya take cewa shin ya halatta a ba mai yin kitso da yin karin gashi haya shago
to idan abinda za ta yi kitso irin za ta yi wa mata wadanda suke wato mata masu aure za ta yi musu kitso ko kuma karin gashin da ba irin na haramun ba karin gashi iri-iri ne akwai wanda shari'a kan ta haramta shi tun za a sadar da gashin wata da gashin wata wannan duka malamai sun ijma akan haramcinsa za a sadar da gashin abinan wata da dalilo misali ko wata roba-roba wadda ba gashi ba ce to wasu daga cikin malamai suna cewa da sauki to amma idan ya zanto wata shiga ce da wasu suke yi ba matan aure ba a cikin gidajensu na aure a wasu wadda za su zo su yi su kuma fita suna gutsara da shi a cikin mata a cikin maza wannan ba halatta wata mace zanto tana yi masa tana musu wannan idan har tana yin wannan to tana saba wa Allah to duk abin da za a saba wa Allah da shi bai halatta kai ka bada wani gudunmawa a cikin wannan saban Allah saboda in ya zanto za ka ba shagon za ta yi abubuwan da musulunci bai yarda ba ko za ta taimaka ma wasu wanda za su yi abin da ba daidai ba to in ka ba ta shagon ta yi wannan kai ma kana kamar shi yana cewa wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimaka wa junanku akan abin da yake alkhairi ne ka abin da yake takawaci amma kar ku taimaki junanku akan abin da yake sabon Allah ne ku ketare iyakar ubangiji ne duk abin da za a ketare iyakar Allah a cikin su ko a saba wa Allah ba halatta ya zanto ka yi wani abin da za a ci ka taimaka wa mai yansa in ka yaka to kana da kamshi a cikin duk abin da zai yi na saban Allah
malam shekara ta biyu da wata tara a gida bayan masu gidan haya sun tashe mu da niyyar mijina zai samu mana wani gidan tunda muka taho sai idan na masa waya ko na je sai ya ce in yi hakuri ya zama kamar wanda ya manta da mu an kirawo shi a gidanmu sai ya ce a yi hakuri daukar ɗawainiyar mu sai ya ga dama yake malam wani mataki ya kamata in dauka
matakin dole a nemo shi kina da wanda suke wari yanki wanda da nashi wakilan wanda suke manyansa su shiga cikin magana don ba zai yi wa ya barta haka shi wata ruha kal mu'allaka da Allah ce ku kyale ta kama wata ragaya a rati ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba ita ba mata aure ba ita kuma ba wadda ba mata aure ba ba mata aure ba kuma wadda ba mata aure ba wannan baya halatta saboda in yi haka to ya zalunci sai a kirawo ɗan uwansa da ɗan uwanta su zauna auren in ko ba auren ba to san yadda zai sallame ta ta je ta nemi wanda ya dace da ita wannan shine abin da ya dace a yi ba ba a zira miki ido ba ke da shi kawai in ya ki zuwa a kira na sama da shi dole dai akwai wanda yake da suke jin magana sa shi to ga shi ga irinmu ga abin da take ciki saboda haka ku zo mu zauna a yi magana ɗaya ko dai ya nema matarsa birin da zama su koma su ci gaba da aure su ga zaman aure ko kuma in ya ji ya gaji da ita ne to shi kenan ya sauke mata in ya tafarraqa yunillahu kullum min sa'ati
to malam Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu anan muka kawo karshen shirin na fatuwar rahma na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703604155 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da shafin fatuwarrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Professor Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa